Salamu alaikum ƴan uwa na mata, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin mu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone mana ido da kuma gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Ta hankalin shirin a wannan makon shi ne faɗi tashin da mata ke yi a gidan aure da ba safai ake yin magana a kai ba. Kuma sau da dama matan da ke ta maza su ga sun rufa wa gidajen aurensu asiri, ba a san suna yi ba balle a yaba musu.
Gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci, abinda ake ce ma bakin talauci ja dukkanin ranci. Tunda uwata ta kai wannan makarantar, ta kama hannuna ta ba ƴar uwana ta ce ta rike ni, ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kima. Da dorina ake nemi bulala mai baki biyar, wato iyaran sun yi ɓarna, na ce ba ni ba ni ne sai an min bulala. Kowane wulakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi. Tunda aka kai ni wannan ɗakin nan, aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na, shekara daidai 25 nake biyan kuɗin ɗaki.
Wasu mutane suka ce wai wani abun ƙaddara ne, a wani abu ba ƙaddara bane ba, gaskanci ne.
Zan yi tallan duba kaina, in biya kuɗin asibiti, in biya kuɗin ruwa, in biya kuɗin light, in biya kuɗin daki, in kuma nemi abinda idan na haihu zan cire kaina asibiti, in kuma nemi abinda in na haihu zan sai rago in bayar a ce miji na ya sai a sunan ya.
Yanzu cin zarafin banda na duka, akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka kuma samu shine economic violence.
Na dafa wake na kuda ya kama, na kuma dafa wake, na kuma aza wake ina tallan na kuda, saboda ina neman kudin da zan je asibiti.
Ku biyo ni ku sha labari. Kafin mu kai ga batun ta maza da mata ke yi a gidajen aurensu, bari mu taɓo harkokin siyasa, wani fannin rayuwa al'umma da aka bar mata a baya ƙasashen duniya, musamman ma a ƙasashen mu na Afirka. Wata mace da ta ɗauki hankalin 'yan Najeriya da kuma masu bibiyar shafukan sada zumunta yayin yaƙin neman zaɓen da aka gudanar a Najeriya, ita ce Hajiya Aisha Yusuf, ta gwagwarmaya da waɗansu ke yi wa lakabi da komi da ruwanki, sabili da sa baki da kuma goyon bayan da take nunawa duk inda ta ga an take hakkin wani, kama daga fafutukar ceto 'yan matan Chibok da kuma gangamin neman yi wa tsarin aikin 'yan sandan Najeriya garan bawul da matasa suka yi da taken 'yan SAS. A baya-bayan nan, ganinta a cikin hijabi tana rawa a wani gangamin yaƙin neman zaɓen ɗan takarar shugaban ƙasa, ya karraɗe kafofin sada zumunta, abinda waɗansu ke gani ya ɗauki hankali ne sabibi da tana mace, kamar yadda ita ma Aisha ta bayyana a hirarta da Kallabi.
Babban abin da na yi ban mamaki shi ne, akwai wanda yake wanda gwamnan gubernatorial candidate na Kaduna State, wadan takarar gwamna na Kaduna State, akwai bidiyon shi da aka gani inda yake nan zigidin haihuwar uwa, da yake aka ake wata ta dauki bidiyon da sauransu, shi ne ya takarar gwamna, ya zama da aka ce wai ya ci zaɓe. Abin da ya dame su, malamai har fitowa suke ana ce a zaɓe shi, wannan ba abin magana ne a wajensu ba, amma wai macen da ta yi rawa, wai hawa suna ta a cikin hijabi, hawa su ta suke wai in cire hijabin, which is shirka, tunda shirka mutum da yake Allah sa hijabi hukunci ne daga wurin Allah sai ga wani ya zace maka wai ka cire hijabin gangare yake ai shine yake da abin din hijabin din da sauransu
to kina ganin irin waɗannan kushe wanda kuma sa baki da mutane suke yi na daga cikin dalilan da yasa mata da dama sun cancanta za su iya suke da tsare-tsaren fita harkokin siyasa ma baki daya
akwai wannan sosai da yake zaki ga mace ma in ta fito tana cikin siyasa sai ana ce mata karuwa ana ce ana kira ta sunan fa irin sunayen da ba a kiran su saboda ko ne yakan sa wasu matan masu ki fitowa su yi abin nan amma babba abu dan mutane za su yi magana mutane sun saba magana ba irin shari da ba su kama ba mutu dai kana ma da murya mutu dai kana wani abu dole sai a kama ka irin shari daban-daban ka ba mutane da surutar su su ta yi tunda Allah babban abu shi ne ke duk abin da ake yi zuciya actions are judged according to intention a hadithi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum zai zuciya mutum Allah na duba zuciya mutum dan in kai san abin da kike ga abin da ya kamata ne kuma kin fito kuma kina son ki kwace haƙƙin jama'a kuma kina son ki kula da jama'a duk wani abin da mutane za su faɗi bai kamata ya dame ki ba amma it's part of you wani kuma kika sai ka ga mazaje wasu ba su yarda matan su yi siyasa wasu kuma irin iyaye ne ba su yarda ba wasu kuma kai da jama'a ba ko da wasu kuma rashin kuɗi wasu dai abu wasu kwatsa ba za su zaɓi mace ba amma sai ka ga garjin da ya ce maka wai ba zai zaɓe ki ba kina mace garjin da ba kunya ba tsoron Allah zai same ki ce yana neman wani abu taimako wajen ki da ki mishi taimako kuma bai san cewa da gwamnati din da zai zaɓi mutanen da suke idan suka shiga ciki za su ɓata ƙasar wahala da talauci da kunci za su samu mutanen amma za su ce wai abu za su zaɓi mutane ba a wani lokacin wani abun gwamnati da kamar rashin hankali ne ko kuma rashin dai ganewa ne dai ni ba na ganewa amma dai babban abin da mata ya kamata su sani shine cewa harkar siyasa takan shafi komai da komai cikin rayuwa kuma a cikin Najeriya ne da muke ciki mata sun fi wahala ƴaƴanmu ake kashewa matan da muke wahala ana wa mata fyaɗe ana hana mata samun aiki wasu da suka zama ƴan gudun hijira suna nan suna fama Allah kaɗai ne suke irin halayen da suke samun kansu saboda haka siyasan nan idan mutane ba su tsaya sun shiga wannan siyasa ba haka za mu yi ta samu mutane da suke shigowa za su zama shugabanninmu suna abu da suka ga dama kuma yawancin mutane suka cewa wai wani abun kaddara ne a wani abu ba kaddara ba ne ba gaskanci ne idan ba mu yi abin da Allah da ya kamata ba ya za mu zo mu ce wai kaddara ne ba mu shiga wa kanmu
kawai don har yanzu mata suna fuskantar irin waɗannan ƙalubale za a iya cewa kenan an ci gaba a wannan ƙarni da kuma zamani tambayar kenan da Kallabi ya yi wa barista Amina Umar Usaini ta ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano
gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka duba madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu bai kai yanda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinanmu sun nuna cewa mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniya to idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiyya sannan idan kika duba a ɓangaren lafiya har yanzu idan kika ɗauki alƙalama ko ƙididdigar da mata suke mutuwa a asibitoci za ki ga alƙalama sun ci tsallake hankali za ki ga a nan mace ba ta samu ci gaba ba saboda ƙasashen da suka samu ci gaba a wurin ɓangaren haihuwa ƙalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari mata suna iya kasa samun ɗaukar ciki saboda rashin ci gaban da aka samu haka nan idan kika duba ɓangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da irin yankin da na fito da kuma ma dai Najeriya gaba ɗaya za ki ga cewa a kotunan mu ƙanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotunan na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu. A ɗaya ɓangaren har yanzu mace ce za ta kawo ƙarar an bata da yara ko an kwashe mata yaranta ta shiga cikin wani hali. Kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata. To yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence. Wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya ajiye mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai ki ga dan wani abu da ya hada shi yayi mata wannan economic balance ya hana ta abin da yake haƙƙin ta ne. So gaskiya idan aka duba irin matsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren addini za ki ga malamai masu faɗakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatanmu da cocinanmu maza ne suka fi rinjaye a wannan ɓangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi akan lalurar mata ko akan haƙoƙin mata ko yanda za a kula da mata ko yanda za a tarairaye su ko yanda za a tabbatar da cewar an ba su abin da yake na haƙƙinsu. So a wannan ɓangaren gaskiya za mu iya cewa da saura ba za a ce an samu cigaban yanda aka dangana da abokanan tafiyanmu na rayuwa maza za mu ce har yanzu gaskiya muna
baya.
Madalla kallabinmu a wannan makon wata mace ce da aka tauye wa haƙƙin samun ilimi ta kuma fuskanci ƙalubalen rayuwa iri-iri da yasa aka yi wa lakabi da dangana. Labarin rayuwarta sai wanda ya ji waka bakin ne ita aka ce tafi daɗi wace ce dangana.
Sunana Fatimatu Muhammad Watara wanda aka sani da lakabi Malama Dangana alias AKK da Talauci mun je tunshi.
Kira Talauci kun je tunshi.
Insha Allah.
Na ji su. Masha Allah. To a takaice. Aka ce Malama Dangana wace ce Malama Dangana wadda kowa ya fi sani kenan.
To Malama Dangana dai na farko mace ce wanda ta zama yar adam wanda aka halice ta a cikin uwata Hajjia Lauratu Jumala da Alhaji Muhammad Abdullahi Alhassan. Mahaifina shi ne sarkin garin kuma shi na biyu. Mahaifiyata kuma uban da uwar da ta haife ta Maryama Abari da Sharutu Abari uwansu ɗaya uwansu ɗaya. To sababiyan su Allah ya kawo ni duniya amma ni ba kowa ba ce.
Sunanki ya tafi nisa saboda irin taimako da irin ababen da kike yi. Ya aka yi haka daga nan aka faru?
Alhamdulillah farawa dai gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci. Abin da ake ce ma bakin talauci ja duka na ganshi. Amma sun ce iyayena da suka haife ni su Allah ya su wadatattu ne. Kuma ina son mata da maza duka na duniya mu gane kaman ciki mararraba ne kowa ya fi ciki. Tunda kowa ya bi ciki kuma kowa da jarabtar da Allah zai sa ya so ya kai. Amma ni dangana da farko an yi aure 1976 23 March. Gaskiya auren da aka yi ne ban so miji. Na ce ban so. Aka ce tun da shi aka bani sai na zauna. To yar uwana ta rika ni kuma rikon da aka yi min an yi riko ne kaman wanda ba a san ta ko ina kamar boya sai sama kai ni suko ba. Kuma jama'a duniya duka su sani tun ina karama imana ta kama hannuna ta kai ni makaranta. Suna makarantarmu manja da waje da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malami mu shi ne malamin mance tado daga Accra County. Tunda uwata ta kai ni wannan makarantar na gama daga Alif zuwa Abajada ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kirmana.
Tun wannan kankantar kamar shekara nawa?
Nai kamar shekara 8.
har yau baki taba zama aji ba da bangaren islamiya da boko to shi ne akai
to nan nake so jama'a duniya su gane kamar abinda Allah ya zana ma bawa ba wanda ya isa kuma kowane rayuwa dan adam zai bi ciki in dai nan masuwar rayuwa ne kar dan adam ya damu akwai limit akwai karshe ban taba zama makaranta ba ya ta tarika ni da bakin nan ni da kaina cikin wahalan gwamarmaya na takaici ba azaban da ba a nuna min da nike wurin riko ba
daga cikin azaban da aka nuna miki na riko wanne ne zaka baki taba mantawa
akwai wanda bazan taba manta ba ana bari na da yunwa ina iya zauna ban ci abinci ba sai na zagaya naje naga kaman cikin kaya irin ambar tuwo ya kaman kwana buye hunguna da muna da gwangwanin da ake zuba ruwan dauda su ku gafarte ni kaman ba haya su fusari ruwan dauda to shi ci tsoro kaman idan aka ga wannan abincin an tilasta mini in ci sai naje na saka ciki she yar yar uwatan nan da ta gani shi ta ga ma uwarta suka bari na cire na zauna na ci bazan taba manta kuma ban karya na game da Allah na biyu da bazan taba mantawa ba da dorina ake min bulala mai baki biyar wato iyaran sun yi barna na ce ba ni bane ni ne sai an min bulala abijinga ban taba manta da shi na uku da za mina aure na ce ban son miji cikin karatu na ni da kaina na zauna kuma ita yanan nan mijinta malami shi ya dace yana da almajirai sai sai na doki bakin nan abajadan nan da na iya nan shin na bin su suna karanta dai har na sauke ku yanzu haka wasu na Amerika kar yanda nake ga sun ji sun tunani dangane to ku ko ku karanta da mu ne na sauka sai suka ce allo za min walima sai na je na tsuguna gaban shi na ce wane to gashi dai ni da nayi dabara na sauke Qur'ani na za mu abiya ne sai suka ce sai na ji kunya din biya kuma gaskiya da Allah shi ya aji al'amarin shi ba wanda yasa ya kaure shi da aka kani fige aka ban allo sai na karatu to shin ce miki daga wannan rayuwar da na bi ciki na ce ban so wannan miji na tsana zaurin mahaifiyata sai kuma aka bani kuma sabon miji da uban ɗaya na ke
lokacin da kike shan wannan wahalar duka mahaifiyanki me take faɗi sannan suna da labarin hakan na faruwa
suna da labarin kin san manyan da masu zumunci ne
da kara
na gudu na zo kaule gida Allah ji kan rafa ne na shan su jimana ya yake ga uwana sai ta ce mai doki ɗiyan ka koma da ita mutuwa bai raba su ba aure ya raba su sai sa ni mota koma
bayan auren kika koma gidan mahaifiyar ki
na komo na ce ban so sai aka sake kuma bani miji uban ƴaƴa nan hajiya da aka daura aure na aka kai ni gidan miji wannan ofisin ga da muke ciki ya fi ɗakin da aka kai ni girma ba gado ba kujera wani katifa karami na iski da muka kwana daya biyu uku aminin shi dai ba shi katifan aro izo ya dauke
kuma
sai mahaifiya na ta yi min magana ta ce Fatima na ce na ta ce ban son ki je nan ki haihu ki je nan ki haihu kowane walakanci za ki ga gidan aure wani ya riga ki gani shi ki hakuri kin yi albarka kin ci amfanin shi wata to shi ni ma ne mu kai na fada ka annin na farko ban sauna yanzu na biyu kuma in fita na yi hankali to kin ga tunda aka kai ni wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na ina gan wannan kuɗin ɗakin da ya kare shekara da ya dai 25 ni ke biyan kuɗin ɗakin
da aka kawo ki na wannan shekaran da ya kare sauran shekarun duka kike biya
ni ke biyan
har shekara 25
26 kuma in na dauki ciki to ni gari nake talla an karar fafajiyan an karar inda ban sani ba saboda talla ɗaya zan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abinda idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abinda ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sayi a sunan ya kuma ban kariya tsakanina da Allah cikin amma ba wanda ya sani sai ni da mahaifiya na Allah ya mata kana yin tuna ƴata guda da ta dauki cikin ta lokacin ina tallan wake cikin 83 zuwa 84 na haife ta wato ina talla cikin dare na dafa wake na kuda ya kama na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na kuda saboda ina neman kudin da danje asibiti amma sai dole na yi tallan nan ina jin nakuda na kai sakiyin cikin gari yanzu da nakudan ya kai inda ya kai she na aji kayan tallan nace mu waɗanda muke tallan nace yanzu dai haifuwa ya kama kuma nayi tafiya tun daga cikin gari Accra masallacin Juma'a na dada aka fasa har babban kwali domin kudin da na rika bai kai ni in shiga mota ina tana shoki kuma shi muka dace wannan lokacin wani rigima ya zo an sa careful cikin Accra sai da na je na haifi wannan yariyan zanin da na daura min su wata gushe wani zani green kuma da na haifi yaran aka nade ta da shi aka bani na rika mahaifiya na dare na zo gida ba ta kani ba ta damu kun ta zo yawon nema na ta zo ta iske na
lokacin kuma ba waya
ba waya ko akwai shi da medan sai ni ko akwai shi da medan sai sai sanna kiran jama'a su kasu giba wato a gurguje akwai kuma Christian autana ban so in dauke cikin ta ba saboda wahala amma Allah ya kaddara zan dauke cikin ta ita ma haka na wahala na kudanta na yi tafiya tun ni boytan da kafa hamman probi polyclinic na je na shi ta banda kudin lori a sai ta karfe 6 daidai magariba ita ko rigan da da sa zani ma wani dogon koso haka na samu na sanna tafiya na fitawa na tafiya wata bayan gidanmu ana dafa da kunu na karbi wanda kunu in na gaji shin na haife ta nasi suka tambaye ni ina ka na ce wanda sun suka kawo to ta karbi da ka to wannan yariya diyan ganawa autana yau hafazan qur'ani
masha Allah
sunan ta Zina Rifka da ni da ita ke wa'azi yau a bisa kan talbiya kuma ta yi kuta ga mai zaka tana digirin ta to she yasa nace matan aure na zamani kuma ina son duniya sani kamar da nike gidan baban yara na in sallah ya kai ihi mamiji na kayan sallah ihi ma yara na ko miji na zai tafiya
shi wani aiki yake
ne tuki ne driver
kudin ina yake bi
mata
na'am
mata yake bi kuma ban taba fada mace ba har gobe bai mutu ba yana sa min albarka amma mun rafu yawan shi duka suna sa min amma na ta ce in rufa mamiji na asiri don Allah ya rufa ma ƴaƴa kuma ina son mu san abu guda cikin gomar mayan wahala na yi talla na yi aiki coba na yi aiki ba kowane aiki banda sata banda zina shine ban yi ba na yi aiki sosai na wahala na gaji kuma na kai shekara daidai 20 cikin duniyar rayuwa na ba shekaru na 20 ba kamar 20 years dangi sun reject ina kowa ya da amanta da ni kamar ni yariyan birnin Ghana ne ba an kara ne
fatan kin shekara 20 babu ɗan uwa ko ɗaya
ko
saurun uba da
kowa kowa ba ko ɗaya ban zuwa aure ban zuwa suna ban zuwa da me za ni a ta sallan Idi ina zuwa force ne in cire ma yara na kaya ni ma in cire na je na sallan Idi na koma ya kamata in doki farati in je talla kuma ja idan na haihu yau in aka yi suna yau washe gari ya kamata in goya yaron je talla
aka yi suna yau washe garin shi
akwata in je talla
ba ki ciwo ba ki ciwo ba ki taba ciwo ba
eh to shi Allah shi ke dora ma bawan sakaya gaskiya ban taba ciwo ma yara na masu ciwo ta ne an ita wanda na ce na yi talla ina nakuda na ji na haife ta ta zo da ilolai duniya tana asibiti aja ina kwance ni da kaina mai ilolai ne na dauki ciki ana cin fide ni maternity in zaga ya duba duba nan dan kwari shin sance in zo cikin gari in yi talla don samu kudin da dan sai magani yaron kuma an shin fide su in aka zana magani in ba umma na ta bani kudi ba shin bar ma wani ya duba min yaron kwance asibiti in zo cikin gari in yi talla doki kudin jin biya
ina son ki gwada min lokacin da Allah ya cire ki cikin wannan musiba
lalle kin cika dangana to sai dai kash lokaci yayi halin nasa sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin bayanin dangana Allah kuma ya ƙara mana dangana da wadatar zuci abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau a wannan makon. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa, inda za mu tsora a wannan hira da muka yi da Kallabi Dangana, mu kuma haska fitila kan waɗansu batutuwa da ke ciwo mata tuwa ƙwarya. Kada ki bari a baki labari, kamar yadda muke cewa kullum, ke ma kina iya shiga wannan shirin. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu a nan birnin Washington da kuma wakilinmu Hawwa'u Abdulkarim a ƙasar Ghana da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadinsu duka, ni Alheri ke cewa mu wani lafiya.